A baya dai wasu kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam irin su Amnesty International da 'yan Najeriya sun sha zargin rundunar sojin ƙasar da cin zarafin farar hula. Batun da shugaban sashen harkokin farar hula na rundunar sojin ƙasar Manjo General Marcus Kanke yayi ƙarin haske game da wannan bangare dake ƙarƙashin sashen sa wanda ke kula da ƙorafe-ƙorafen farar hula kan sojin ƙasar.
Civil Legal Justice dai wato wata sashi ne a ƙarƙashin wannan department din wanda aka ba su zarafi su karɓa duk rahoton abun da ake cewa civilians ke na farin hula idan akwai abin da soja ya yi musu da bai gamace su ba za su kawo rahoton na wannan abun a wannan civil legal desk din. To akwai muna da lawyoyi a wurin, muna da wayansu kuma wanda muna kira military police, so suna nan kowace irin rahoto aka kawo za mu duba shi sosai mu sa ya za a yi abin nan. Sometimes ma ba wai sai farin hula da soja kawai ba, akwai ma wayanda matansu suka kawo rahoto, akwai kuma ko wayansu ma suna da abokanai civilians da abu ya fara tsakanin su da su sai kaga sai su kawo mana rahoto. To in irin wannan rahoto ya zo za mu zauna a bincike shi sosai, idan gama bincika sai a san yanda za a yi, in kuma soja din yana da laifi sai a
Alƙalamar da sashin ya bayar dai sun yi nuni da cewa an samu nasarori akan ƙorafe-ƙorafe kan jami'an sojin ƙasar bisa zargin take haƙƙin ɗan adam, lamarin da aka danganta da yawan tarukan wayar da kan jama'a kan sanin tasirin wannan bangare. Brigadier General Ojogbani Adegbe shike zama daraktan ayyukan sanin halayyar ɗan adam na sashin.
Abinda muna yi, sojoji da muka tura wurin ba su ma sa uniform don muna so jama'a in suna da wani abun da suna so su yi complaint ya kamata su je wurin. In kin je wurin mun ba za ka kowane soja a cikin uniform din ba, amma duk masu aiki a wurin su sojoji ne. So abinda ya sa Chief of Army Staff din Lieutenant General Faruk Yahya ya ce a'a mu tafi tare da masu safarin kaya, ka su dinga gamu kaman sojoji na da da suna bugu mutane suna zage mutane, a'a yanzu shi ya ce mu canja duk wayannan din don mutane din su san wai bayan Nigeria defending Nigeria territorial integrity din defending din su ma aikin mu ne.
A iya cewa an samu nasarori da wannan kafuwar bangare a sashin
da yawa. In kin ji abinda na faɗa, na ce duk abinda muna samu wato success da muka rekodin ma mutane ba su sani ba, amma mu da muna yi program din mun san is a huge success. So batun haka shine nace ya kamata sojoji din su soja su dinga fita daga cikin bariki din just yi magana da mutane.
Sanin muhimmancin rawar da kafafen watsa labarai ke takawa wajen magance matsalar tsaro musamman ma ga yanda jami'an tsaro suke gudanar da ayyukan su yasa sashin farar hulan sojin kasar bullo da dabarun inganta dangantaka da ke tsakani, kamar yanda tsohon Brigadier General Usman Kuka Sheka ya bada shawara.
Mun jaddada cewar hakikanin gaskiya indai ana so a cimma nasara dole ne a yi la'akari da waɗannan abubuwa, a yi la'akari da muhimmiyar rawa da kafafen yaɗa labarai suke takawa da kuma ya za a yi a ga an yi amfani da su wajen faɗakar da jama'a da kuma sauran ayyuka dai yadda za a sami sauki ga matsalar tsaro. Sannan su kansu jami'an tsaron mun nusar da su cewar kamata ya kasance su fahimci yanda sha'anin yanayin aikin jarida yake, saboda akwai wasu bukatu da ya kamata, to kin ga idan aka fahimci juna za a samu biyan bukata.
Wannan dai shine kwatan farko da sashen farar hula na rundunar sojin kasar ke irin taron karawa juna sani da kafafen watsa labarai don inganta dangantakar al'ummar farar hula da rundunar sojin kasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.